السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا أولنا يمجي أكم وانا مسلاتين على محمد اندمي أنا جهر برنو قرمي دقري أولنا رانا تجمع 27 ga watan Ramadan hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1429 yammacin da yayi daidai da 26 ga watan 9 shekara ta miladiya ta 2008 a wannan majalisi na tafsirin alqur'ani mai girma inda muke cikin tafsirin surati Hud. A yanzu za mu tashi kai tsaye akan aya ta 87. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد.
نعم. إذن بقى من تابع أجياء من جي يد النبي شعيب عليه السلام واندشيني النبي اند الله مدعوكين سلكي يتورا ومتانا مدين يسا ميسو سنة شركة سننكم سنة زالنتر جونان ستهن يرتوي مودو دكما توي سكيلي دكما ينفشي أوسلو كتا ya kira wasu zuwa ga bautar Allah shi kadai tare da barin waɗannan miyagun ayyuka da suke yi. Bayan duk ya gama musu wa'azi da tsoratar da su Allah da yi musu barazanar cewa tabbas in basu bar abin da suke yi ba na mugunta da kwange cikin awo, Ubangiji na iya kwashe rahamar da ni'imar da ya ba su. Ubangiji yana iya raba su da wannan ni'ima. Bayan ya gama jan kunnan su da gargadin su da yi musu wa'azi, shine sai suke cewa qalu, sai suka ce ya Shu'aibu, ya kai Shu'aibu, asalatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una, yanzu sallar da kake yi ita ce take umartarka ka sa mu bar abin da iyayenmu suke bautawa, aw an naf'ala fi amwalina ma nasha, ko mu aikata irin abin da muka ga dama da dukiyoyinmu, innaka la antal halimur rashid, lalle kai hakika kai mai hakuri ne kuma shiryayye. Wato bayan ya gama musu gargadi, sai kuma su suka fuskanci gargadin nan nashi da izgili da tsokana, suka ce wai sallar da yake yawan yi ce har ta sa shi haka, har yake ganin abar bautawa abinda ake bautawa, har yake ganin cewa a daina tasarrufi, mutum ya daina tasarrufi a cikin dukiyarsa yadda ya ga dama. Wato wannan magana suna yin ta ne da izgili, kuma wannan yana nuna mana cewa annabi Shu'aib yana yin sallah wacce Ubangiji ya umarce shi da yayi, suna ganin shi yana sallah. Wasu malamai sun fassara asalatuka da ma'anar karatu, wato karatunka ne yake saka haka, kuma wannan magana suna yin ta ne da izgili, ba wai suna yin ta ne da sunan yabo ba, a baya ban shi suke yi ba. Kamar mutum ne kayi mishi wa'azi sai ce sannu mai ilimi, sannu mai imani, sannu mai tsoron Allah, kaga ba wai yana yabanka da wannan ba, yana so ya ce maka wato kai kafi ni tsoron Allah, shi yasa suke ce mun in yi kaza. To kaga wannan shine abin da suke nufi da asalatuka ta'muruka, a wata qira'ar asalawatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una, mu bar abin da iyayenmu suke bautawa. Farkon abin da ya kirawo su zuwa ga tauhidi ne, suka ce to ba za su bari ba, sannan kuma ba za su bar wato abin da suka ga dama da dukiyarsu ba, ai suna ga cewa dukiyarsu ce kuma a hannunsu take, su suke jujjuya ta yadda suka ga dama. Dan menene za a ce ba za su tauye mudu ba, ba za su tauye sikeli ba, dan menene za a ce su cika mudu su cika sikeli, ko su bawa mutane haƙƙin su cikakke, suka ce wannan duk shishige ne cikin al'amarinmu, kuma idan ilimin da kai ne ko karatun da kai ne yake saka haka, to ka sani mu ba za mu saurare ka ba. Innaka la antal halimur rashid, lalle kai mai hakuri ne, lalle kai shiryayye ne. Wato abinda suke so su gaya masa cewa shi yana daukan kansa yafi su shiriya, yafi su juriya, yafi su hakuri, shi yasa baya yin waɗannan ayyukan. Don haka sai suke masa izgili ta hanyar sifanta shi da wannan sihofin, amma suna nufin sifanta shi da kishiyoyinsa. Wato suna so su ce da shi marar hankali, wawa, kuma wanda yake ba shiryayye ba, ko kuma suna so su nuna masa kenan in ya dauka shi shine shiryayye, shine mai hankali, kenan iyayensu da suke bautawa gumaka da suka mutu su ma suna yin kwange a cikin awo da sikeli, kenan su ba masu hankali bane, su wawaye ne, shine mai hankali. Wanda daman abinda kullum mai taqlidi yake fuskantar mai kira zuwa ga gaskiya da shi, ya ce wato kenan kai in ka kira ni zuwa ga wannan kana ga shine shiriya, shine hankali, shine nutsuwa, wato kenan iyayena ba nutsatsu bane, ba shiryayyu bane, ba masu hankali bane, to ba za ta taba yadda ba akan haka. To shine Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa,
qala ya qaumi ara'aytum in kuntu 'ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
النبي سؤال يأتي موسى يا قومي يا قوم متانينا أرأيتم إن كنت على بينة من ربي, yanzu shin ba ku gani ba ne idan na kasance bisa wata hujja bayyananniya daga Ubangijina, wato ina bisa yaƙini da nutsuwa ta zuci a kan ingancin abin da na zo muku da shi. Wa razaqani minhu rizqan hasana, kuma ya azurta ni wani arziki mai kyau daga wajensa, wato Ubangiji ya bani dangogin dukiya daban-daban irin abin da ya bani. Wannan yana nuna cewa Annabi Shu'aib shi ma mai kuɗi ne, ɗan kasuwa ne, Ubangiji ya bashi dukiya, saboda haka wannan dukiya da Ubangiji ya bashi shi ba zai yi irin abin da suke yi ba a ciki, ba zai cuci bayan Allah ba don yana da dukiya, ba zai dinga tauye mudu da sikeli ba, kuma tunda Ubangiji ya bashi arziki, kuma arziki mai kyau na halal, ya nuna kenan kiransu da yake yi zuwa ga su bautawa Allah shi kadai, su bar kwange a cikin kasuwancin su, ba wai yana yi bane don ya samu wani abu daga hannunsu, ballantana su ce kwaɗayin abin hannunsu ne yasa yake gaya musu irin waɗannan maganganu da yake gaya musu. Shi ma Allah ya ba shi abin hannunsa, ya azurta shi arziki kuma mai kyau, wato arziki na halal. Ya ce ku bani labari idan na kasance bisa, wato na kasance bisa wata hujja daga Ubangijina, Ubangijina ya bani annabci, ya yi min wahayi, ya gaya min abin da yake gaskiya wanda ya ce in gaya muku, sannan kuma ya bani wadata ta hanyar bani arziki na halal, shin ya kamata in kafirce masa kamar yadda ko kafirce masa? Ba zai yiwu ba. Cewa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an, ni ba so nake yi in saba muku ta hanyar aikata abinda ni nake hana ku ku aikata ba. Wato kada ku yi tsammanin ni a fakaice ko a ɓoye ina yin abinda nake cewa kar ku yi, kada ku yi tsammanin ni ma dukiyata na tara ta ne ta hanyar da ku kuma tara dukiyarku, a'a, ni ba zai yiwu ba in sa ku abu ni kuma ainihin in sabawa abin da na ɗora ku a kansa. Domin wannan shi ne tafarkin kowane mai wa'azi, kowane mai karantarwa, idan ya yi umarni da abu to ya zama shi ne farkon wanda yake bin wannan umarnin, in ya yi hani ga barin abu ya zama shi ne farkon wanda yake hannuwa. A ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun, wato cikakken hankali shi ne in ka ce wa mutum ga hanyar shiriya, ga hanyar da zai bi ya tsira, to kai ma ka bi wannan hanyar. Kada ka ce masa ga hanyar da za a bi a tsira, ga wacce kuma in an bi za a halaka, shi ka bar shi ya bi ta hanyar tsira din, kai ka bi ta halaka. Kaga wannan alama ce da take nuna cewa kai har yanzu baka samu cikakken hankali ba, shi yasa Allah ya ce afala ta'qilun. To shine yace wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an, ni ba niyyata in saba muku ta hanyar aikata abinda nake hana ku aikatawa ba, saboda haka ni ba zan yi abinda kuke yi ba. In uridu illa al-islaha ma sata'tu, abinda kawai nake nufi shine in yi gyara kuma daidai bakin gwargwadon iyawata, iya iyawata abinda zan yi kenan. Saboda haka maqsid dina, manufata, niyata a cikin abinda dun nake yi, Allah madaukakin sarki na sa a zuciyata, kokari nake yi in ga cewa na tabbatar da abinda zai amfane ku, na kuma yi kokarin hana ku abinda zai cuce ku, kuma duk wannan ina yi ne bakin gwargwadon iyawata, ba zan dauko abinda yafi karfi na ba, abinda yafi karfi na wannan zan barwa Ubangiji. Haka duk mai wa'azi ya kamata ya kasance ya tunkari abinda zai iya, ba abinda yafi karfinsa ba. Akwai wanda zai tunkari abinda zai yi shekara da shekaru yana yi, ba abinda zai iya tsinanawa a nan. To kullun in za ka yi karantarwa da kiran jama'a zuwa ga hanya ta daidai, sai ka duba abinda zai yi, sai ka yi umarni da shi, domin abinda shari'a ta gino akan sa kenan, tahsilul masalih wa takthiruha, da kuma ainihin izalatul mafasid ko kuma taqliluha, a samar da abinda yake maslaha ne a kuma yawaita maslaha din a cikin al'umma, sannan a kusar da abinda yake barna ne, sannan in ba zai yi a gusar da shi duka ba, to a rage barnar, a bi hanyar da za a yi barnar ta ragu, shi kansa wannan wata gaya ce, wani maqsid ne daga cikin maqasid na shari'a. Saboda haka sai ya jingina aikin da zai yi na kawo gyara da abin da yake karkashin iyawarsa, yake karkashin ikonsa, abin da yafi karfinsa Ubangiji ba zai kama shi da abin da baya zai iya yi ba, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. To dan kada su tsammaci wai yana yaban kansa ne, yana tsarkake kansa, domin sa iya cewa to fa gashi nan ma shi yana tsarkake kansa, wai shi baya laifi, wai shi gyara zai yi kaza da kaza, kamar yadda dukkan wani mai kokarin gyara in ya fito yana magana, abinda ake tuhumarsa da shi kenan, wato kai ka wanke kanka kenan, ko kuma a'a ko wannan jama'a kun tsarkake kanku kenan, kuna ganin ku kadai ne musulmi, ku kadai ne kaza, ku kadai ne kaza, a'a wannan duk abinda mutum ya samu kanshi na istiqama tawfiki ne na Ubangiji, ba dabara sa bace, ba iyawarsa bace. Shi yasa Annabi Shu'aib yayi gaggawa ya gaya musu wannan, domin kada su yi tsammanin wai yana zuga kanshi ne, yana kamba ma kanshi, yana kuzuzuta kansa ne, a'a yace wa ma tawfiqi illa billah, gamdakatar na baya ga kowa, yana ga Allah shi ne ke bani gamdakatar, shi yake datar da ni akan abinda zan yi daidai, shi yake dora ni akan wannan hanya, alaihi tawakkaltu, kuma gare shi kadai na dogara cikin al'amura na duka, don haka shi ya ishe ni, wa ilaihi unibu, kuma zuwa gare shi ne nake ainihin koma mayar da al'amari na gaba daya, wato dogaro na cikin duk abinda nake yi ga Allah ne, sannan dukkan al'amari na aqida da ibada duk ga Allah nake mayar da su. Saboda haka kaga ya kama babban bango, ya je matuƙa kenan inda ba za a iya cin masa ba, ya ainihin mayar da dukkan al'amuransa na ibada ga Allah, kuma ya dogara a cikin abinda yake yi ga Allah. Wannan shine abinda Allah ya ce fa'budhu wa tawakkal alayhi, ka bauta wa Allah kuma ka dogara gare shi, shine manzila ta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, da Ubangiji ya ce musulmi su roƙa, iyyaka na'budu, kai kadai muke bautawa, kuma gare ka muke, kai kadai muke neman taimakonka. Idan mutum ya taka wannan mataki, to kuma babu abinda zai razana shi a duniya, babu abinda ainihin zai tsone masa ido a duniya, babu abinda zai sanya shi yayi dardar ko yayi fargaba dangane da sha'anin Ubangiji. Ya ci gaba da ce musu, wa
ya qawmi la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mithlu ma asaba qauman nuhin aw qauman hudin aw qauman salih, وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ فَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ.
نعم يتي ويا قوم يا قوم تانينا لا يجرمنكم شقاقي كذا سابا من da kuke yi ya ainihin kwashe ku, an yusiba kum mithlu ma asaba qaumi nuhin, irin abin da ya samu mutanen annabi Nuhu na halakarwa ta hanyar nutsar da su a cikin ruwa, au qaumu hudin, ko mutanen annabi Hudu ta hanyar Ubangiji ya kawo musu wata kara da za ta halaka su, au qaumu salih, ko mutanen annabi Salihu, au qaumu lutin, ko abin nan, wa ma qaumu lutin minkum biba'id, sannan mutanen annabi Lutu ba nesa suke da ku ba, kada saba min da kuke yi ya ja azabar da ta samu waɗannan al'ummomi kuma ta same ku. wato yana gaya musu cewa waɗannan al'ummomi da aka yi duk al'ummomi ne waɗanda sun yi wa Allah dagawa, sun zaɓa wa manzanninsu, kuma Allah maɗaukakin sarki ya halaka su. Kuna da labarin wasu daga ciki, wasu kuma ma ba nesa suke da ku ba, garin da kuke ba nesa yake da garin da suke ba, kamar mutanen annabi Lot. Garin da kuke ku mutanen Madiyan ba nesa ne da garin mutanen annabi Lot ba, sannan kuma labarinsu da tarihinsu ba nesa yake da ku ba, babu tazara mai yawa tsakaninku da su. Kun san abin da ya faru gare su, kuma kuna wucewa kuna ganin inda Allah maɗaukakin sarki ya halaka su. To kada saba min da kuke yi ya ja irin wannan abu ya same ku. Kaga wannan yana nuna musu cewa shi fa annabi ne daga Ubangiji, kuma sabawa annabi wanda Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi da sako irin wannan zai jawo wa mutane azaba ne, zai jawo musu musiba ne. Don haka yake gudun kada su jawo wa kansu musiba ta hanyar saba masa. Yace su nemi gafarar Ubangiji ta hanyar su tuba, su bar abinda su tuba daga abinda suka yi na shirka a baya, daga abinda suka yi na ainihin zalunci a baya ta hanyar tauye mudu ko kuma tauye sikili, wato sun tubu ilaihi, sannan ku tuba zuwa gare shi ta hanyar yin nadama akan abinda ya faru gare ku, tare da kudirci cewa ba za ku saki irinsa ba. Inna rabbi rahimun wadud, lalle Ubangiji na mai rahama ne, wadudun kuma wanda yake san mai alkhairi ne. Wato duk sanda kuka yi haka, kuka tuba, to Ubangiji zai rahamshe ku, zai ji kanku, sannan kuma bayan wannan zai so ku. Wannan shi yake nuna cewa mai laifi idan yayi wa Allah laifi sannan ya nemi tuba, ya nemi gafara, ya tuba zuwa ga Allah, to Ubangiji zai gafarta masa, ya ji kansa, sannan kuma ya so shi. Ba kamar abin da yake faruwa tsakanin mutum da mutum ba. Yayin da kai ma wani laifi, idan yayi maka mutunci ya ce na yafe maka, amma kuma soyayyar da ke tsakaninmu da kai ta kau kuma har abada, to Ubangiji ba haka yake ba. Idan kai masa bayan ya yafe maka, ya maka afuwa, kuma zai ci gaba da san ka, saboda kuma abin da kake yi na da'a gare shi. Yace in kuka yi haka za ku samu wannan rahama da soyayya ta Ubangiji. Qalu ya Shu'aibu,
qalu ya Shu'aibu ma nafqahu kathiran mimma taqulu wa inna lanaraka fina dha'ifa wa lawla rahtuka lawajanna wa la anta 'alaina bi'aziz.
To duk bayan wannan kwadaitarwa dai sai kalu sai suka ce ya Shu'aibu, ya kai Shu'aibu, ma nafqahu kathiran mimma taqulu, mu fa ba ma gane da dama daga cikin maganar da kake yi. Wai wato ma kamar wani yare yake yi da ba sa ganewa, kamar wani zaurance yake musu, su fa ba sa gane ma me yake cewa. Yanzu a cikin maganar annabi Shu'aibu akwai abin da za a ce ba a ganewa, amma saboda shakiyanci sai suka ce mu fa ba ma gane abin da kake faɗa. Shi ma annabi Shu'aibu saboda irin yadda yake mayar da martani ko ya rika mayar da martani ga mutanensa, shi ma ana masa take da khatibul anbiya kamar yadda ake wa annabi Nuhu alaihi salam. To duk wannan huduba da ya yi ta yi a cikinsu, sai cewa suka yi su ba ma sa gane abin da yake faɗa. Da yawa daga cikin maganar da yake yi fa ba sa ji. Wa inna lanaraka fina dha'ifa, kuma mu muna ganin ka mai rauni ne a cikinmu, wato muna ganin ka ba taka kara ka karya ba, ba kowan kowa ba, kai ba shugaba ba, ba mai mulki ba, ba wani wanda ake jin tsoronsa saboda ƙarfinsa ba, ko saboda yawan jama'arsa ba, duk ba ma jin ba ma shayinka saboda waɗannan. Muna ganin ka kai mai rauni ne, har kake da wannan dama ka fito ka riƙa gaya mana irin waɗannan maganganu. Walaula rahtuka, to fa ba dan jama'arka ba, ba dan ƙabilarka ba, larajamnaka, da mun jefe ka, wa ma anta alaina bi aziz, kai ba mai wata martaba bane a cikinmu, kai ba mai daraja bane a cikinmu. Saboda haka kawai ƙabilarka da jama'ar da suke tare da kai, wanda suke danginka ne, su ne suke sawa muna ɗaga maka ƙafa. Amma ba dan haka ba, da yanzu sai dai wani labarin, kai dai da yanzu an gama da kai. Wato suna so su nuna masa cewa albarkar danginsa yake ci, waɗanda kuma kafirai ne ba wai muminai ba ne, albarkar waɗannan dangin naka kake ci, ba dan haka ba, kai a bakin wa asuwa hadda za ka ringa buɗe baki kana gaya mana waɗannan maganganu. Shi ne ya ce da su,
قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط.
قال يتي يا قومي يا قوم تانينا أرهطي أعز عليكم من الله yace ya ku mutane na yanzu jama'a ta ko kabila ta ita ce tafi martaba a gurin ku tafi daraja a gurin ku sama da Allah wattakhastumuhu wara'akum zahiriyya kuma kuka rike shi a bayan kuka rike shi kuka jefar da shi bayan bayan ku inna rabbi bima ta'maluna mafi lalle ubangiji na mai kewayewa ne da ilimin sa da sanin sa game da abin da kuke aikatawa wato yana gaya musu cewa yanzu wai ashe wannan dangin nashi da kabilar tashi su suka fi martaba su suka fi daraja a gurin sama da Allah kaga nan ba yana nuna musu fa shi fa manzon Allah ne wanda kuma duk ya wulakanta manzon Allah to da Allah yake wanda duk yace manzon Allah bai isa ba to kamar yana cewa ne Allah bai isa ba ce to yanzu kenan Allah kuke cewa bai isa ba ba ya da daraja a gurin ku kabila ta ita ke da daraja a gurin ku kuma har abin da nake fada muku na umarnin sa kuka dauka kuka jefar da shi bayan bayan ku kuka sa kaba kuka take to ku sani abinda fa kuke yi ubangiji yana sani ilimin sa ya kewaye dukkan abubuwan da kuke aikatawa babu abinda yake koyuwa ga ubangiji daidai da kwayar komayya a ƙasa ne ko a sama ne don haka abinda kuke yi dinnan za ku ga sakamakon sa ranar gobe kiyama ko ma tun anan duniya ubangiji ya nuna muku munin abinda kuke aikatawa ya ci gaba da ce musu
ya qawmi imanu ala makanatikum inni amin sawfa ta'lamuna man ya'tihi adhabun yukhzihi wa man huwa kadhib wartaqibu inni ma'akum raqib
to turata kai bango yayi ya ga abun da yi ba mai ci ya cinye ba ne saboda haka sai ya ce ya qaumi ya ku mutane na i'malu ala makanatikum ku je ku yi aikin ku bisa ga halin da kuke kai bisa ga addinin ku je ku yi tai inni amilun ni ma zan je in ci gaba da nawa aikin saufa ta'lamuna nan ba da dadewa ba za ku sani man ya'tihi azabun yukhzihi wane ne azaba za ta zo ta wulakanta shi wa man huwa kadhibun kuma wane ne makaryacin ni ko ku ba da jimawa ba ubangiji ya nuna musu hakanan wartaqibu ku je ku yi zaman dako ku je ku yi zaman jira inni ma'akum raqib ni ma tare da ku ina mai jira kamar suna cewa da shi in muka je muka yi jira kai kuma me za ka yi yace ni ma zan jira kamar yanda za ku jira walamma jaa amruna
walamma jaa amruna najjayna shu'ayban wal ladina amanu ma'ahu bi rahmatin minna wa aqadhat alladhina zalamu sayhatu fa'asahu fi diyarihim jathimin ka'allam yaghnaw fiha ala bu'dan limadyan kama ba'idat thamud.
To lokacin jira ya kare wadamma ja'a amruna yayin da al'amarin mu yazo yayin da umarninmu na halakar da mutanen Shu'aibu ya zo najjaina Shu'aiban sai muka tseratar da Shu'aibu wallazina amanu ma'ahu da waɗanda suka yi imani tare da shi bi rahmatin minna da wata rahama daga gare mu wa akhadhatil ladina zalamu sayha kuma karaji ko kara ya kama waɗanda suka zalunci kawukansu fa asbahu fi diyarihim jathimi suka waye gari a gurfane a cikin gidaddajinsu sun mummutu wato ubangiji ya aiko musu da kara wacce ke tare da rajfa ba akhadhatuhumur rajfa kamar yadda yake a cikin suratul araf ar-rajfa kara wato wannan kara din kuma wacce take girgiza jiki saboda haka sai ga su duk a gurfane sun zama gawa kawai sun zama gangar jiki babu ruhi jasimina sun gurfana akan guyoyinsu a cikin gidaddajinsu, Ubangiji ya halaka su. Ka'an lam yaghnau fiha, kamar ba su taba yin, ba a taba yin su ba, wato kamar ba a taba yin su ba, kai ka ce ba a taba wasu mutane samudawa ba. Kuma haka abin yake, sai dai ka ji kissarsu, sai dai ka ji labarinsu. Musulmi ya ji labarinsu a Qur'ani, wanda ba musulmi ba, Kirista ko bai Yahudi ya ji labarinsu a cikin littattafansu, amma suna ina babu su. Ubangiji ya tumbuke su, ala bu'dan li madyana, wato ku saurara, nisan rahama ya tabbata ga mutanen Madyan, kama ba'idat Samud, kamar yanda nisan rahama ya tabbata ga mutanen Samudawa, haka Ubangiji ya yi wa annabi Shu'aibu sakamako ta hanyar tseratar da shi, ya kuma kama ainihin san abin nan mutanensa, mutanen Madyan, da laifin abin da suke yi na shirka da Allah da kuma zaluntar bahin Allah. Akwai fa'idoji da dama da za a girba ƙarƙashin wannan kissa, akwai darussa masu yawa da za a ɗauka a ƙarƙashin wannan kissa, kamar yadda Sheikh Abdulrahman Sa'idi ya kawo a cikin tafsirinsa. Ke cewa daga cikin abin da za mu fa'idantu da shi a ƙarƙashin wannan kissa, za mu gane cewa kenan kafirai su ma ana musu uquba, kamar yadda ake musu uquba da sun bar tauhidi, haka nan za a yi musu uquba idan sun bar sauran shari'a, sauran abubuwa na shari'ar musulunci, furu'a ta shari'ar musulunci. Kaga anan annabi Shu'aibu ya kira wasu zuwa ga tauhidi, sannan kuma ya kira wasu zuwa ga su cika ma'auni, kada su tauye ma'auni ko mudu da sikeli, cika mudu da sikeli ko rashin tauye mudu da sikeli, wannan wani abu ne da yake da alaka da shari'a, wani abu ne da yake da alaka da furu'a, ba yana da alaka da ainihin asalin aqida ba. Amma kuma gashi Ubangiji madaukakin sarki ya kama su da laifin duka, don haka su ma kafirai lokacin da ake cewa su zo su yi ibada, abin nan su zo su bautawa Allah shi kadai, a wannan lokacin da za su mutu ba tare da sun karbi tauhidi ba, in suka jira na gobe kiyama, Ubangiji zai azabta su akan sun ki karba tauhidi, kamar kuma yadda zai azabta su akan sun ki yin sallah da azumi da zakka da sauran abubuwa na furu'a. Hakanan wannan kissar tana nuna aljaza'u min jinsil amal, irin yadda kake yi haka Ubangiji zai yi maka, yadda ainihin suka rika tauyewa mutane a cikin awan da suke yi ta hanyar tauye mudu da hanyar da tauye sikeli, haka Ubangiji ya kawar da wannan arzikin da suke ainihin takama da shi. Ba ya gaya musu ba, shi annabi Shu'aib ya ce inni arakum bi khairin, ai ya gaya musu kuma ya faɗa musu haka ne domin su san cewa in suna so su tsare wannan ni'ima da suke ciki, to su riƙe Allah, matuƙar za su saba wa Allah, to wannan ni'imar da suke ciki za ta kau. To kuma haka ya faru, to duk wanda ya saba wa Ubangiji, Ubangiji na iya sakanka masa da jinsin abin da ya yi na saban Allah. Haka nan daga cikin irin darussan da wannan kissa ta kunsa, akwai abin da yake nuna mana cewa wajibi ne ga bawa ya gamsu, ya wadatu da abin da Allah ya bashi na halal, ya bar abin da yake na haramun ne, duk irin buƙatar da yake ciki kada wannan buƙata ta kwashe shi, ya miƙa hannunsa kan abin da yake haramun ne. In yayi haka kuwa, to zai rabu da alkhairi, zai rabu da ni'ima ta Ubangiji gaba daya, abin da duk yake tsammanin wannan alkhairi ne ko wannan samu ne ko wannan wadata ne, ba wadata bane a gurin Ubangiji. Shi yasa ya gaya musu, yace baqiyatullahi khairun lakum in kuntum mu'minin, alkhairin da yake mai wanzuwa a gurin Allah shi yafi zaman muku alkhairi in har kun kasance mu'minai ne ku. Don haka abinda mutum zai samu na halal ko mun kankantarsa yafi shirgin tarin da zai samu ta hanyar haramu, duk abinda mutum zai samu ta hanyar haram Ubangiji na zare masa albarka. Sannan yana daga cikin abinda zamu ainihin fa'idantu da shi daga wannan kissa shine, wato aiki da shari'a yana daga cikin lawazim na imani. In har kai ka ce mumini ne, to ya kamata a same ka kana aiki da shari'a. Shi yasa ya ce da su baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'mini, duk abin da yake gaya musu ba zai yi musu tasiri ba, matukar su ba mu'minai bane. In kuma su mu'minai ne, tabbas abin da yake gaya musu zai yi tasiri a gaban su, saboda haka babu yadda za a samu mu'mini amma baya aikin alkhairi. Hakanan daga cikin abin da zamu fa'idantu da shi a wannan kissa, wato sallah bata gushe ba, shari'a ce ga annabawan da suka gabata, kuma tana daga cikin manya-manyan ayyuka. shi yasa annabi Shu'aibu yake yawaita yin ta, har ma mutanansa suka san shi da masallaci ne. Don haka lokacin da yake hana su abin da yake hana su, sai suka ce sallan nan ce ta sashi haka. Kaga wannan ya nuna kenan hatta kafirai sun fahimci cewa sallah din nan tana da falala, har idan kana yi din nan, in kana yi to za ta hana ka aikin da ba daidai ba. Kamar yadda Allah ya ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, sallah tana hana alfasha, tana hana munkari. Da aka zo aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama gawa ne yana sata, anyi ya ki denawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana sallah, aka ce eh, ya ce satan hahu salatuhu, sallarsa za ta hana shi. Saboda haka sallah idan har mutum ya lazimce ta duk laifin da yake yi, to yau da gobe sai kaga ya dena. Idan kana da kangararren da da yaki tankwaruwa, to yi kokari kai ta kawo shi masallaci akai akai kuna sallah, sai kaga yau da gobe ya canza. Amma hadisin da yake cewa wanda sallarsa bata hana shi alfasha ba da munkari ba, abinda take kara masa sai nesa da Allah, sai la'anta, wannan ba hadisi ne mai kyau ba, hadisi ne munkar. Kuma hadisin manzon Allah yana nuna ma ƙarya ce, wannan hadisin ba gaskiya bane, domin ya ce satan hahu salatuhu, an ce masa yana sata, amma ya ce sallarsa za ta hana shi, kaga bai ce sallarsa tana ƙara nisantar da shi daga Allah ba. Haka nan kuma wannan kissa tana bamu darasi cewa wato dukiyar da Allah madaukakin sarki yake ba wa dan adam, duk da cewa Ubangiji shi, wato Ubangiji ne ya bashi, shi kuma yayi wani fafutuka a zahiri, an ga yayi fadita shi wajen tara dukiyar, ya sha wahala wajen tara dukiyar, wannan ba shi yake nuna cewa yayi abin da ya ga dama cikin wannan dukiyar ba. Dukiyar nan ajiya ce Ubangiji ya bashi, amana ce a hannunsa, wajibi ne ya tsayar da haƙƙin Allah a cikin wannan dukiyar. Kada ya ainihin shi haƙƙin wani, kada ainihin ya rike haƙƙin Ubangiji da yake cikin dukiyar. Wajibi ne kuma ya nisanci ayyukan da suke ko hanyoyin da suke, hanyoyi ne na haram wajen tara dukiya. Wato dan Ubangiji ya baka dukiya, ba lasisi ya baka kai abin da kake so da dukiyar ba, ka sani ajiya ce Ubangiji ya baka, amana ce. Don haka Ubangiji shi ke cewa ga yadda zaka sarrafa dukiyar. Kafirai ne ba su fahimci wannan ba, su suna ga idan dukiya ta zo hannunka, to kai abin da kaga dama da dukiyar nan, ai wai taka ce duk abin da kaga dama kai. Saboda haka in ma mutun ya tashi mutuwa, sai ya ce in ya mutu dukiyar nan ya gadarwa karansa, shi wai ai dukiyarsa ce, kuma ba wanda zai daga masa kara ko ya ce kanzil. In ya mutu din sai a karbi wannan dukiya din, ai taima wannan kare hidima da ita. To kaga wannan in ba kafiri ba babu wanda zai yi wannan, mumini ba zai yi wannan ba. Haka nan yana daga cikin wato kis abin nan darasi da zamu dauka a karkashin wannan kissa, shine dukkan wani wanda yake mai wa'azi, mai karantarwa, mai kira zuwa ga aikin alkhairi, mai hana aikin mumuna, ya kamata ya zama shine farkon wanda zai yi aiki da abin da yake kira mutane zuwa gare shi. Shi yasa Annabi Shu'aib ya ce wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu, Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Sannan kuma wannan kissa har ila yau tana nuna mana cewa aikin manzanni gaba ɗaya da Allah ya aiko su da shi, da abin da suka zo da shi na wahayi, sun zo ne da wannan da niyyar gyara, sun zo ne su kawo gyara, gwargwadon iko, gwargwadon iyawarsu, su tabbatar wa da mutane maslaha, su cika wa mutane maslaha da yawaita ta a tsakankaninsu, su kuma ainihin rage ko kawar da abin da yake na barna, ko su rage shi bakin iyawarsu. Saboda haka dukkan shari'u da manzanni suka zo da su gaba ɗaya, an gina su ne akan maslaha, akan jawo maslaha da kuma ijiye barna. Saboda haka in an ce maslaha kuma ana nufin abinda ma tasluhu bihi ahwalul ibad, abinda halayen bayi za su gyaru da shi, abinda rayuwa za ta yi kyau da shi, rayuwa ta duniya da rayuwa ta lahira. Haka nan yana daga cikin abinda za mu karanta daga wannan kissa, shine idan mutum ya tashi ya ga ana abinda ba daidai ba, yayi iya iyawarsa wajen ya ga ya canza abin nan, ya kawar da shi, to abinda ya fi ƙarfinsa ba abinda za a zarge shi ne a kansa ba. Duk abinda ya fi ƙarfinka, to wannan baya daga cikin abinda za a kama ka da shi a ce dan menene ka bar abu kaza yana faruwa baka hana ba, wannan ya fita daga cikin ƙudurarka, ya fita daga cikin ikonka. Zaman annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama a Makka, shekara da shekaru yana ga gumaka a cikin Ka'aba, yana ganin su a gefen Ka'aba, amma ya san a wannan lokacin abin ya fi ƙarfinsa, ya ce zai taɓa gumakan nan. In ku ya ce zai taɓa gumakan nan, to babu abin da kuma ba zai faru ba. Saboda haka yana ganinsu zai zo ya yi sallah a Ka'aba, ya yi ɗawafi a Ka'aba, ga kuma gumaka suna ƙuro masa ido. Bai ce da ‘yan ƙunar baƙin wake a je a yi ƙundun balaba yau, ko meye a yi in ya so a yi shahada. A'a, ba haka shari'a take so ba. Shari'a ba wai so take a yi ta mutuwa ba. A'a, shari'a so take yi ku yi nasara a duk inda kuka shiga, ba wai ku yi ta janyo abin da za ku yi ta mutuwa ba ana kashe ku. Wannan baya daga cikin tsarin shari'a, ko jihadi da aka shar'anta shi. An shar'anta shi ne don shari'a ta yi ƙarfi, musulmi su ƙara ƙarfi, inda ba sa iya shiga su iya shiga, ba wai su ƙara rauni ba. Dukkan wani abin da za ka tsokano shi a ja a bi ka a guje ka ɓuye, to kaga ba jihadi kake ba. In har za a bi ka ka gudu, to ya nuna kenan da kana fitowa masallaci, ana sallah da kai, ana ganin ka gurin, amma yanzu ka ɓoye an daina ganin ka, to ya za a yi jihadi a ɓoye kuma? Ai, ba zai yi ba. Ka duba Badar, ka duba Uhud, wacce ce Ubangiji ya kwarzanta a ciki, Uhud ko Badar? Badar ita ce Allah ya kirawo yawmal furqan, yawmal taqal jam'an, aka kirawo ta yawmal furqan saboda anan ne izzar islama ta fito, anan ne musulmi suka ƙara ɗaukaka, kuma kafirci ya ƙara yin ƙasa. Ka duba Badar kankan aka yi 70-70, 50-50 aka yi, abinda ‘yan bol suke cewa duro shi aka yi. Amma duk da haka Badar ba a ambatanta a matsayin wani abu na kuzuzutawa. Shi yasa za ka ji a hadisin Malik ibn Ka'ab, afwan, Ka'ab ibn Malik da yake fadar ainihin yaƙin Badar, yake cewa Badar ita ce aka fitinawa a cikin mutane, saboda a cikinta ne Ubangiji ya bawa musulmi ɗaukaka. Sai ka ga sahabi ma ana yi masa take Al-Badri, wato ya je Badar, ana yi masa take da wannan. Amma ba za ka ji wani sahabi an ce Al-Uhudi ba. Don haka da Ubangiji ya ce hal tarabbasu nabina illa ihdal husnayaini, ba wai yana nufin cewa a je a mutu ba. A'a, idan har yaƙi ya kama za a yi jihadi, to duk abin da ya samu musulmi a gurin nasara ce. Amma kuma abin da ake bukata in an fita jihadi a yi nasara ta yadda musulunci zai yi ƙarfi. Shi yasa za ka ga malamanmu suna cewa lokacin da ya zama na kafirci ya yi ƙarfi ta yadda wato ana ganin cewa ya yi tanadin da musulmi ba su yi ba, ko suna da rauni, suke cewa a iya yin sulhu da wannan daula ɗin a zauna lafiya da ita. In ka duba Ibn Taymiyyah ya faɗi wannan, ce idan har aka ga cewa daular kafirci ita ce tafi ƙarfi, musulmi ba su da shirin da zai iya sa su karya wannan daula ɗin, to wajibi ne ma shugaba a wannan lokacin kada ya ce zai fitar da musulmi a je a yi ƙunar baƙin wake. A'a, ya nemi sulhu da zaman lafiya har lokacin da za a gina daula ta musulunci. Shi yasa jihadi aikin daula ne, ba aikin afrad ba ne, aiki ne na daula. Ka duba Annabi sallallahu alaihi wasallam har ya gama rayuwarsa a Makka, ba a farlanta jihadi ba, saboda a lokacin babu daula. Yawo yake yi ya'aridu nafsahu ala al-qaba'ili, yana kai kansa yana tallata da'awarsa ga ƙabilu, yana ƙoƙarin ya nuna musu cewa ga wannan da'awa, ku rungume ta. Idan kuka rungume ta ta yi ƙarfi, ko ma izzar ku ce da'awar yake so ya samu masu rungumarta. Wasu su yi ainihin shakulatin ɓangaro da shi, ko ɗaga kai ba za su yi su kalle shi ba. Wasu su mayar masa da mummunar magana, wasu kuma su yi tayi su ce to in an yi nasara me yake ka san mu, tun daga nan ya fahimci ba dan Allah za su yi ba. Har sai da Allah ya kawo ƙabilar Khazraj, daga baya ƙabilar Aws su ma suka shiga, aka samu ainihin wannan bai'atul Aqaba ta farko da ta biyu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je Madina cikin izza, ya zamana shi yake da shugabanci, shi yake da fada aji, shi ne shugaba na gaba ɗaya daular Madina din a lokacin. Hatta Yahudawa da munafukai dole suka zo suka rusuna suka shiga ƙarƙashin shugabancinsa. To a wannan lokacin ne aka fara maganar jihadi. Saboda haka jihadi aikin daula ne, ba aikin afrad ba. Kai daga unguwarku, kai daga gidanku, kawai ka fito kace a tafi jihadi, to a ƙarshen al'amarin zai zama fitina. Shi yasa zamu ga duk inda ake maganar jihadi zamu ga ana rabtun jihadi da imam. Imam kuma ana nufin al-imamatul uzma. Al-imamatul uzma duk inda za ka ga aqidar ahlus sunna suna cewa wa naral jihad khalfa kulli barrin wa fajir. Khalfa kulli barrin wa fajir, wato imamin bar ko imamin fajir. Al-imama al-uzma ba wai kawai wani saboda ya iya magana ko saboda a'a shi ya iya tarar aradu da ka sai ya ce ku zo mu wuce a tafi jihadi, a'a wannan ai ba shi bane imam. Wanda ko ungosu bai iya mallakar ta ba kace masa al-imam. Al-imamu al-imamatul uzma shine wanda ainihin komai yana hannunsa, tufka da warwara tana hannunsa, al-hal wal aql yana hannunsa, shine al-imamul a'zam. To ana jihadi ne a ƙarƙashin tutar al-imamul a'zam. Kayi kokari ka tabbatar da shari'ar musulunci a kankin kanka da gidanka da jama'arka, kamar yanda Hassan al-Banna yake faɗa aqimu dawlatul islam fi nufusikum taqum ala ardikum, ku kafa daular musuluncin a kankin kanku ku to za ku ga ta kafu a ƙasar ku, amma a kankin kanku ba ku kafa musuluncin ba, kuma kuna harin wai ku kafa ta a ƙasar ku ba zai yiwu ba. Saboda haka duk abinda mutum zai yi haɗe yake da iyawarsa da gwargwadon abinda zai iya, abinda duk yafi ƙarfinsa Ubangiji baya kama shi da wannan. Yana daga cikin abinda ainihin zamu karanta daga wannan kissa din, kamar yanda shi malam Sa'idi yake cewa anna Allah yadfa'u 'anil mu'minina bi asbabin katira, ta hanyoyi da dama Ubangiji yana kare musulmi. Qad ya'lamuna ba'daha wa qad la ya'lamuna shay'an minha, ta yiwu su san wasu daga cikin abubuwan, ta yiwu kuma su san hanyoyin ba. Wato Ubangiji yana iya kare musulmi ta hanyar ma da bai san cewa Ubangiji zai kare shi ta nan ba. Wa rubbama dafa'a 'anhum bi sababi qabilatihim, ta yiwu Ubangiji ya kare musulmi saboda kabilarsu. Wa ahli waqnihimul kuffar, da 'yan kasar su ma wanda suke kafirai ne. Kama dafa'a Allahu 'an Shu'aibir rajma qaumihi, kamar yanda Allah ya karewa ya ainihin kare Shu'aib daga jifan mutanansa. بسبب رهطه سبب جماعة أرسا وأن هذه الروابط تؤلم وأن على أوكي إن جمالا التي يحصل بها الدفع عن المسلم عن الإسلام والمسلمين على أوكي إن ذا يسامروا وأن ذا ستيمك أبا ومسلم كده مسلمي كاليا لا بأس بالسعي فيها باب ليفي أي وغر ميا دتاشفة وجن سامر دسو بل ربما تعين ذلك يتي كي وتكيل ما يتشوا ونلوك تينا زما واجبي أسامر دئلم وأن على أوكي na yadda za a sawar da musulmi da musulunci kariya. Yace li anna al-islah matlub, dan saboda koyaushe gyara ake so a tabbatar. Ala hasabil qudrati wal imkan, bakin iyawa bakin gurgudu. Fa ala hadha, malan yace to a bisa ga wannan, lausa al-muslimuna, da musulmi za su yi fadi tashi, za su yi yunkuri. Alladhina tahta wilayatil kuffar, wadanda suke karkashin shugabancin kafirai, wato musulmi ne amma shugabannin nasu ba musulmi ba, kafirai ne suke shugabantarsu. Yace to da za su yi kokari a wannan lokaci, wa amilu ala ja'alil wilayati jumhuriyya, ce to su shikenan a zo a yi jumhuriyya, a maida ta jumhuriyya, a zo a yi demokuraɗiyyar. Wato yace da musulmi za su yi sa'ayi wanda suke karkashin shugabancin waɗanda ba musulmi ba, amma su da katabus musulmi, waɗancan kafirai suke rike da komai, sai suka ga kafiran nan suna cin karansu ba babbaka, suna abinda suka ga dama, sai musulmin su ce a'a. To ai akwai ma a zo a yi demokuraɗiyyar ma mana, ai kowa ya zo ya tsaya a zaɓe shi mana. Malam ya ce da za su yi haka, ya tamakkanu fiha al-afradu wa shu'ubu min huquqihim ad-diniyya wa ad-dunyawiyya, ta hanyar da ɗaiɗaikun mutane da al'ummomi za su samu haƙƙinsu na addini, za su samu haƙƙinsu na duniya. Lakana aula, ya ce to da ma ya fi min istislamihim li dawlatin, maimakon su kakkaɓe hannunsu su miƙa wuya kawai ga wata daula, taqdi ala huquqihim ad-diniyyah wa ad-dunyawiyyah, da za ta gama ta tumfike musu haƙƙinsu na addini da na duniya, maimakon su ce mun kakkabe tunda dai system din na kafirci ne, to duk mun bari ku bar wa su kafiran, ƙarshe kafiran su zo su murtsike ku, su gama da ku, su share ku. Yace maimakon su yi haka, to da ya kamata su ce a zo a yi zaben mu ma mu tsaya. Wa tahrisu ala ibadatiha, su yi ta kokarin ma yaya za su gama da ku gaba daya. Wa ja'alihim amalatan wa khadaman lahu, su mai da ku kawai laborori a karkashinsu, sai dai ku yi musu laboranci, ku ci, amma dukkan sauran abubuwa manya-manyan hukumomi na gwamnati duk kun bar musu. yace to maimakon ku yi haka gara ku ce a zo a yi zaben domin abinda ake nufi al-islahu mastata' hanyar da zaka iya tabbatarwa da kanka da al'ummar ka maslaha thumma innahu sai yace na'am in amkana an takuna ad-dawlatu lil muslimina wa humul hukam fa huwa al-muta'ayyin in har zai yiwu ku kafa daular ku ga zama ku ya ku ne musulmi wannan shine abinda yake wajibi walakin li'adam imkani hadhihi al-martaba amma saboda kasa samun wannan mataki farrutbatu allati fiha daf'un ce to matakin da za a taka wanda a cikin sa za a samu ainihin kariya wa wiqayatu lid-dini wa dunya za a yi wa addini da duniyar ita kanta kariya muqaddama to sai a fara da ita to kaga wannan magana ce ta malami malami wanda ya san me yake wannan Abdulrahman As-Sa'idi shine malamin Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen babban malamin da aka yi a Saudiya wannan malamin sa ne kuma yana daya daga cikin fitattun malamai shi kansa Uthaymeen a rayuwarsa yana cewa babu wanda ya tasirantu da shi irin wannan malamin saboda haka ina karanta abinda ya faɗa ne ba wai abinda ni na rubuto ba abinda shi malam Uthaymeen ne ya faɗa kuma wannan duk mai hankali a duniya akai ke faɗa ina tunawa akwai fatawar Ibn Baz shi ma da aka yi masa tambaya ya ce in har ƙasan nan ba ku da wata hanyar da za ku iya samun haƙƙinku sai wannan to wajibi ne a samu waɗanda za su shiga kuma ku yi ƙuri'a kuma a yi zaɓe da ku ta yadda za ku samu haƙƙinku duk da cewa mun san harkar zaɓe ɗin a ringizo ake yi naɗawa ake yi to amma in ka ce kada ma wani musulmi ya to ko wanda za a naɗan ba za a samu musulmin ba saboda haka wannan shi ne magana da malamai suka yi kuma mun samu gaɓa shi ya sa muka karanta abinda shi Sa'idi ya faɗa Allah maɗaukakin sarki ya yi mana gamdakatar kamar yadda kuka sani wannan ita ce ranarmu ta ƙarshe a wannan shekara a kuma wannan wata mai albarka da fatan Allah maɗaukakin sarki ya maimaita mana mu ga ta baɗi mu ga ta bayan baɗi ma lafiya da farko godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki da ya ba mu dama muka zo ya ba mu rai da lafiya har muka samu kanmu cikin wannan lokaci mai alfarma barka kuma har muka samu gabatar da wannan majlisi na tafsiri na alqur'ani a wannan masallaci muna yi wa Allah madaukakin sarki godiya muna yi masa godiya bisa wannan ni'ima da ya mana ba dabaran mu ba ba ainihin ƙwarewan mu ba ta sa muka samu wannan sai da yardar Ubangiji da sansa da zabinsa da falalarsa don haka muna sake maimaita godiya gare shi sannan kuma na biyu muna godiya ga shi wanda ya assasa wannan masallaci shine Alhaji Muhammad Injimi wanda shine sabab na wannan haduwa tamu a wannan guri da ya assasa wannan guri ta hanyar assasa wannan masallaci da kuma bashi goyen baya da gudunmawa da yake yi akai akai muna fatan Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi Allah madaukakin sarki ya sanya ayyukan da yayi khalisan liwajhil karim kuma ya sanya su a cikin mizanin ayyukansa na alkhairi ranar gobar kiyama Allah madaukakin sarki ya alkinta rayuwarsa ya alkinta dukiyarsa ya alkinta zurriyarsa kamar yanda har ila yau ba za mu manta da dan uwa Sheikh Ja'far Mahmud Adam ba wanda bayan mai wannan masallaci kuma shi ne wanda ya zama sinadarin raya masallacin ta hanyar darussa na tafsiri da kuma wasu darussa da ya rika gabatarwa a nan Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa Allah maɗaukakin sarki ya yafe masa abubuwan da ya na alkhairi Allah maɗaukakin sarki ya kai masa su cikin mizanin ayyukansa Allah maɗaukakin sarki ya haskaka makwancinsa Allah maɗaukakin sarki ya alkinta bayansa ya alkinta zuriyarsa abubuwan da ya bari na alkhairi Allah maɗaukakin sarki ya alkinta su ya sa su ci gaba da ɗorewa Ubangiji ya ci gaba da kai masa wannan lada har alkiyama ta tashi matukar waɗannan ayyuka da ya assasa suna nan to zai ci gaba da samun kamasho muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya bashi wannan kamasho din sannan bayan wannan muna miƙa godiya ga mai girma mataimakin gwamna Alhaji Adamu Shatima Yuguda Dibal wanda kusa ne daga cikin kusoshin tafiyar da'awa a wannan jiha kusan duk shekara tare ake fara wannan tafsiri da shi tare ake karewa dukkan abubuwan da ake gabatarwa a wannan guri na ibada da na ilimi yana halarce yana gaba-gaba ya fi ma wasu daga cikin ɗaliban waɗanda suke riƙe da ainihin manya-manyan littattafan ya fi su ma wucewa gaba, shi ne a sahun gaba lokacin da ake ƙiyamul layli. Muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya sanya ayyukan da yake yi ɗin nan khalisan liwajhil karim, ya sanya ikhlasi cikin waɗannan ayyukan, kuma Ubangiji ya sakanka masa bisa abin da yake yi na taimakawa ga da'awa, na taimakawa ga wannan majalisi namu. Muna fatan Ubangiji ya ainihin bashi jinkiri mai amfani. Allah ya alkinta dukiyarsa, ya alkinta zuriyarsa, kamar yadda muke godiya ta musamman ga ɗan uwa ainihin a barista, wanda shi ma koda yaushe barista Adamu koda yaushe ainihin shi ma yana tare da mu a nan, kuma dukkan faɗi tashin da ake yi na aga cewa wannan abu yayi nasara da shi ake yi, da shi ake yi. Muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya saka masa da alkhairi, abubuwan nan da yake yi na alkhairi Allah maɗaukakin sarki ya biya shi, ya biya shi tun anan duniya da lahira. Allah maɗaukakin sarki ya alkinta zuriyarsa, kamar yadda muke godiya ga kwamitin tafsirin gaba ɗaya, kwamitin tafsiri waɗanda su suka kafa kansu domin ganin cewa wannan tafsiri bai tsaya ba, wannan tafsiri bai samu tangarda ba, bai samu gajiyawa ba, bai samu ci baya ba. Muna fatan dukkan waɗanda suke membobi da shugaba na wannan ainihin kwamiti shine Alhaji Kyara Sandabe, ko muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi, ya saka musu da alkhairi, ya biya su ayyukan da suke yi, kamar yanda muke godiya ta musamman ga matar mai girma gwamnan jihar Borno Hajiya Fatima, wacce duk shekara take aiko ma wannan masallaci taimako na buhuhunan shinkafa da na suga domin taimakawa waɗanda suke yan prison da marayu. Duk shekara tana wannan aiki. Allah ya saka mata da alkhairi, Allah ya biya ta, Allah ya alkinta mata zuriyarta. Haka nan kuma muna godiya har ila yau ga kwamitin wannan masallaci, wanda shi ma ba dare ba dana tare da su ake ta faɗi tashi. Ga shi chief imam na wannan masallaci, wanda shi ma tare muke ta faɗi tashi. Duk abin da ake yi tare ake yi. Allah maɗaukakin sarki ya saka musu, ya biya su. Haka nan kwafofin watsa labarai, tun daga NTA Maiduguri, BRTB Maiduguri, da kafofin watsa labarai na Yobe, Jigawa, Kano, Katsina, Bauchi, Kaduna, da har ma na Niger Abinan Republic, da ma wanda ba mu sani ba, da FM na nan, da mai sunanta Peace FM ko, to duk muna musu addu'a ta alkhairi da fatan alkhairi. Abinda suke yi na yada da'awa, su sanya wannan a zuciyarsu, suna yi don Allah ne, kuma Ubangiji zai biya su, Ubangiji zai sakanka musu. Haka nan muna godiya ainihin ga Muslim Community Consultative Forum, wato forum na 'yan kasuwa, wanda su ma suna ba da tasu gudunmawar bakin gwargwado wajen su ga cewa wannan abu ya ci gaba, wannan abu bai samu tangarda ba, da kuma yunkuri da suke yi a cikin jihar ma gaba daya na su ga cewa wannan da'awa din sun yada ta shiga ko ina da ina. Allah ya saka musu da alkhairi. Haka nan jami'an tsaro, tun daga kan shi mai girma police commissioner, da kuma 'yan sanda waɗanda suke tare da mu, da mobile police waɗanda suke tare da mu lokacin da ake tafsiri, da lokacin da ake ƙiyamul layli, da 'yan road safety, da sauransu waɗanda duk suke tare da mu, suna ba su da su gudunmawar. To Allah maɗaukakin sarki ya gani, muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya sa a cikin su kelin lada, kuma dukkan wani mutum ɗaya daga cikinsu da ya taimaka da irin abin da Allah maɗaukakin sarki ya hore masa ta dama, Ubangiji ya biya shi. Haka nan 'yan agajinmu na ainihin jama'atu izalatul bid'a, wanda ga sunan kuna ganin su a tsaitsaye, dakaru na Allah, tun kafuwar da'awar ake tare da su, ga sunan har yanzu ba su gajiya ba. Haka nan ga 'yan man owoko, to ga 'yan jama'atu nasrul islam, wanda duk shekara suna tare da mu, suna tare da mu lokacin da ake tafsiri, suna kuma tare da mu ainihin lokacin da ake tahajjudi, suna ganin cewa abubuwa sun tafi yadda ya kamata. Allah ya saka wa ɗaiɗaikun su da alkhairi, Allah ya biya su abinda suke yi na ayyukan alkhairi. Haka nan muna ainihin miƙa godiyarmu ta musamman ga masu taimakawa wajen ainihin bayar da abincin buɗe baki a nan masallaci, har ma da waɗanda suke mana abincin buɗe baki a masaukanmu. Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi, kamar irin su barista Hajiya Binta ko, da kuma Bintu ko, da kuma kamfanin Dangote Group, da Reko, da kuma Modibo Pure Water, da kuma kamfanin Konfa masu ainihin aikin tsaftar mahalli, kuna ga yadda gurin yake zama bayan an gama sallar tahajjudi, wanda su kuma su suke daukar nauyin tsaftace wannan guri da kuma shi kansa masallacin gaba daya, da direbobin tashar Kano masu kai mana kaset, su ma duk ba mu manta da su a cikin addu'a ba. Haka nan muna ainihin mika godiya ta musamman ga Shehun Barno da mai girma gwamnan jihar Barno, waɗanda su ma duk da ba sa tare da mu, to amma mun san akwai goyon bayan su a cikin abin da muke yi. Duk sanda kaga ana ta faɗar gaskiya, shugaba bai daga kara ba, to alamar cewa shi ma mai san gaskiya ne. Kun ga dai yadda aka dinga artabu da shugabanni masu faɗa da gaskiya, ba sa son su ga gaskiyar nan ta motsa. To waɗannan muna musu godiya ta musamman. Allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu ƙoshin lafiya, Allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu guzurin imani a zuciyarsu. Haka nan duk wanda ya taimaka wajen gudanar da wannan tafsiri, muna yi masa addu'a, Allah maɗaukakin sarki ya taimake shi, Allah maɗaukakin sarki ya biya shi abin da yake yi na aikin alkhairi, ya kai masa ladansa. Waɗanda ainihin ba mu ambace su ba kuma sun taimaka, domin akwai irin sojojin Ubangiji ɗin nan na ɓoye, dan ka san Allah ya ce wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa, akwai sojojin ɓoye waɗanda ba mu san su ba, to su ma muna musu addu'a, muna musu fatan alkhairi, Ubangiji Allah ya biya su aikin da suke yi, Allah maɗaukakin sarki ya sada fuskokinmu da alkhairi, kamar yanda ya haɗa mu anan. Allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu a mustaqarri rahmatihi, ya haɗa mu a gidan aljanna. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana, wa ansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina, wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدة وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفرهم وارحمهم واعف عنهم وعافهم وأوسع مدخلهم وأكرم نزلهم عندك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغسلهم بالماء والبرد والثلج، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغفرنا وارحمنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين وسائر الكفرة والملحدين يا رب العالمين. اللهم دمرهم، اللهم دمرهم، اللهم زلزلهم، اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.